بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya suna ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 23 ga watan Zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 29 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke nan unguwar Raji Kwatas a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da darasi a cikin littafin Makarimul Akhlaq littafin Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala ya yi mishi rahama wanda wannan shine darasin mu na hudu a wannan littafi idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe da muka yi kafin muka tafi hutun babban sallah mun shiga bayani akan yadda malam yake mana bayani akan matakan da mutum zai bi wajen kyautata mu'amala tsakanin shi da Allah wajen kyautata mu'amala da kyawawan ɗabi'u tsakanin mutum da Ubangiji malam ya ce mana kyautata mu'amala tsakaninki da Allah tsakanin mutum da Ubangiji yana kai komo tsakanin abubuwa guda uku na farko shine duk abinda Allah ya bayar na labari sawa'un abinda ya wuce a baya ko abinda zai zo a nan gaba a gaskata Allah kar a ƙaryata kar kuma a yi shakka ko kokonto na biyu malam ya ce abinda Allah ya zaltar na hukunci ya ce a yi kaza to a tabbatar an zartar da wannan hukuncin hukuncin da Allah ya yanke ya ce ina so a matsayinki na mace ki yi kaza to ki tabbatar wannan abin da Allah ya ce ki yi a matsayinki na mace kin yi shi ki tabbatar kin wanzar da wannan hukuncin sannan na uku shine abin da Allah ya kaddara na kaddarar rayuwa to a karɓe shi da haƙuri da kuma yarda a karɓa a yi haƙuri a kuma yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara to a ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda uku in ban manta ba mun karanta lamba ta farko ita ce talaqqi akhbarillah bitasdiq duk labarin da Allah ya bayar a gaskata shi kar a ƙaryata kar kuma a yi shakka ko kokonto wanda malam ya buga mana misalai da abubuwa da yawa misali ya ce akwai hadithu Jubab, hadithin da yi bayani akan kuda, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza waqa'a dhibabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhari shifa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuda ya fada a cikin abun shan dayanku, to ya nitsar da shi, ya danna shi ya nitse a cikin abun shan, sannan sai ya fito da shi ya wurgar da shi, domin duk inda kuda yake to fukafukansa guda biyu ne, ɗaya akwai cuta, ɗaya kuma akwai magani. Malam yace to mutum ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan abin da annabi ya faɗi, kar ya ce ta yaya ya za a yi kuda ɗan kuda kamar haka, wai a ce yana ɗauke da cuta da magani a fukafukansa, ya ji maransa cewa hakan ba mai yiwuwa ba ne, to kar mutum ya yi haka. Ya gaskata Allah, ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam yace misali na gaba, misali ran tashin alkiyama, annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai matso da rana kusa da kwakwalanku, wato kamar ka kaddara mil daya, inna shamsa tajru min alkhalaiqi yawm alqiyamati biqadri mil. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rana za ta matso kusa da halittun Allah ran tashin alkiyama, wato tazaran da ke tsakanin su bai wuce mil guda ba. To mutum ya gaskata, kar ya karyata, kar ya ce ta yaya za a ce rana ta matso kusa da mutane daidai da mil kaza, kuma a ce ba su nitse a cikin zufa ba ko wani abu makamancin haka, kuma mutanen ba su kone ba, ba su narke ba, ya za a yi haka? To mutum ya gaskata wannan, kar ya yi kokonto. To abu na biyu da za mu tashi a kai shi ne, malam ya ce saniyar lamba ta biyu, wa min husnil khuluqi ma Allahi azza wa jal an yatalaqqa al insanu ahkam Allahi bil qabuli wat tanbidi wat tatbiq. Malam yace na daga cikin kyautata mu'amala da kyautata dabi'a da Allah shine mutum ya tarbi ya tari hukuncen hukuncen Allah ta hanyar karba da kuma tabbatarwa da kuma tsabbakawa. Hukunce hukuncen da Allah ya yi, ya ce ina so duk baiwata a matsayinki ta baiwar Allah, tun daga gidanki ga hukunce hukuncen Allah, tun daga fitanki kasuwa ga hukunce hukuncen Allah, tun daga mu'amalanki da ƴaƴanki ga hukunce hukuncen Allah, tun daga mu'amalanki da mijinki ga hukunce hukuncen Allah, mu'amalanki da makwabtanki ga yadda nake so ki yi, mu'amalanki da ƴaƴanki da iyayenki ga yadda nake so ki yi, ibadarki, sallarki, azuminki, zakkanki, aikin hajjinki da duk wani abu na mu'amalanki tsakaninki da Allah na ibada, Allah ya ce to ga tsarin da nake so ki bi. To wannan tsarin ki tabbatar kin tsabbaka shi, kin karɓe shi. Kar ki ji cewa wannan tsarin bai daidai da son zuciyarki ba, kar ki ji cewa wannan tsarin bai daidai da yadda kike so ba. Ki karbi abin da Allah ya tsara na hukunci, kuma ki sanya shi a cikin hukun a cikin rayuwanki. Allah ya tsara miki cewa in zaki fita daga gidanki ga irin shigan da nake so ki fita da ita, kar ki shiga iri kaza, kar ki sa kaya iri kaza, kar ki fesa turare, kar ki sa kaya mai kanshi, kar ki kaza. Allah ya zartar miki da wannan hukuncin, to ki tabbatar kin tsabbaka hukuncin Allah, kar ki kokonto ko shakka. Fala ya ruddu shay'an min ahkamillah, malam yace musulmi kar ya tunkuɗe wani abu daga cikin hukunce hukuncen Allah, a ce ga wani hukunce hukuncen Allah wanda kike ganin bai kamata a yi aiki da shi ba. Fa idha radda shay'an min ahkamillah, idan mutum ya ture wani abu daga cikin hukunce hukuncen da Allah ya zartar, ya kiyaye yi aiki da abin da Allah ya zartar na hukunce hukunce, fa hadha su'u khuluqin ma Allahi azza wa jal, to wannan muna da dabi'a ne tsakanin shi da Allah, muna da dabi'a ne tsakanin shi da Allah. Sawa'an raddaha munkiran hukmaha, wato daidai ne hukuncin ɗaya ne, shin ya tunkuɗa hukuncin Allah yana mai inkarin hukuncin, auradda ha mustakbiran anil amali biha, ko kuma ya ture hukuncin Allah yana mai girman kai akan aiki da shi aurar da ha mutahawinan bil amali biha ko kuma yayi watsi da hukuncin Allah din yana mai wato ainifin karanta aiki da hukuncin Allah a idon sa wannan bangarori guda uku na farko mallan yace mutum ya zama yayi watsi da hukuncin Allah yana mai inkarin hukuncin Allah din wato kamar Allah yace kaza hukuncin sa dole ne ga aya ta zo a cikin alqur'ani ta yi bayani a fili ko kuma ga hadisi nan ingantacce yayi bayani akan hukuncin kaza a fili sai mutum yayi inkarin hukuncin to wannan ya nuna da mu'amala tsakanin shi da Allah bal wannan ma yayi ridda saboda ya karyata ayar alqur'ani ko kuma ya karyata ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar misali Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta ma wadanda suka gabace ku don ku zama masu tsoron Allah sai a ganki haka kurin a cikin Ramadan kowa na azumi ke kina cin abinci me yasa kike cin abinci kina da lalura ne a'a lafiyar ki lau eh haka kawai eh me yasa baki azumi sai yace ni ban yadda da wajabcin azumin ba yanzu wannan me kai kenan tayi inkarin hukuncin Allah to wannan yana fitar da mutun daga musulunci sannan kuma shi din ma muna na mu'amala ne tsakanin mutun da ubangiji to wannan ya fitar da ke daga musulunci na farko dai kenan na biyu shine mutun yayi watsi da hukuncin Allah ya gamsu cewa hukuncin Allah yadda Allah ya saukar din haka yake amma girman kai ne ya hana shi yin aiki da hukuncin Allah din girman kai da jin nafi karfi jin na isa shi ya hana shi aiki da hukuncin Allah a ce me yasa kika fito daga gida baki saka hijabi ba baki yadda Allah ne yace a saka hijabi ba na yadda Allah ne yace a saka hijabi amma me ya hana ki saka hijabi kawai ajinki ya wuce ki sa hijabi ne kawai ki ji maran ki cewa ke kawai abin da yasa ba za ki sa hijabi ki fita ba kawai class dinki ne ya wuce a ce za ki fita da hijabi ke kin fi karfin haka wato ajinki ya wuce haka wayewarki ta wuce a ce kamar ke yanzu dan za ki je gidan biki sai kin sa hijabi kai wayewarki ta wuce haka wannan girman kai kenan to wannan muna na dabi'a ne da muna na mu'amala tsakaninki da ubangiji ko kuma na uku ki ji maran ki cewa ai hukuncin ma bata kai ai aiki da ita bane ba wai wani abu bane wato kamar kina ganin cewa kawai din kawai na fita ban sa hijabi ba menene a ciki din kawai ban yi sallan azhar akan lokaci ba menene a ciki hukuncin Allah din ya zama ba wai kin karyata bane ba wai kina jin kin fi karfin ki aiki da shi bane amma baki yi aiki da hukuncin Allah bane saboda kina ganin hukuncin Allah din ba wani abu bane saboda raina hukuncin Allah din to wannan muna na mu'amala ne tsakanin mutum da Allah ina fatar kun fahimci wayannan bangarori guda uku daga yanzu kowanne mutum yayi a cikin wannan bai kyautata mu'amala tsakanin shi da Allah ba kamar misali a ce malaminki a makaranta a ce ki zo makaranta karfe 8 sai ki zo makaranta karfe 9:30 kice me yasa kika zo karfe 8 karfe 9:30 bayan an ce ki zo karfe 8 sai kice ni hukuncin zuwa karfe 8 din ne kawai bai mun ba kawai hukuncin ne bai mun ba ban gamsu ba to wannan yanzu kin yi inkarin hukuncin kenan ko kuma ki gaya miki cewa ni gani nake kawai kamar ni a ce da sanyin safiya karfe 8 ina hanyar makaranta 7 da wani abu gaskiya bai daidai ba ko ki kalle shi ki ce menene a ciki in kawai na zo 9:30 shikenan kawai sai a ce kaza sai a ce kaza to ina fatar wannan dai tsakanin mutun tsakanin malami da daliba zai ga cewa wannan ta gama masa raini ta gama raina shi gaba daya to balle kuma tsakanin mutun da ubangijin sa yana daga cikin abinda hatta waliyai suke yi ma'auratayya na rashin adalci shine tahawuni kokarin karanta laifi a idon su misali yanzu miji zai zo ya ce matata ta tana mun kaza tana mun kaza tana mun kaza sai yayin da suke wai din kawai ta masa kaza shine kawai ya koro ta menene matsalan su shine sun karanta laifin da ta yi a idon su abinda kuma ya kamata su fahimta shine su mutane kowa Allah ya yi shi da zuciya daban-daban abinda wani in aka yi masa yana ganin za a iya hada sama da kasa saboda bala'i wani kuma a wajensa ba wani abu bane wannan wata yanzu mijinta in zai dawo ya daga butar sa ya ji babu ruwa to a wannan ranar har birnin sun sai an san ana rigima a gidansa saboda buta ba ruwa wani shikon ya zai tura wannan butar ba ruwa ya taba wannan ba ruwa zai dauko fi ya zuba ba wani abu a wajensa rigimar sa dai kar ya zo ya zo na yana jiran abinci ba a gama ba wani to anan za a rigima da shi so sabso yanzu shi babanta in ya ga cewa barin buta ba ruwa ba wani abu bane a wajensa sai ya soki mijin akan cewa ya daga hankali don ta bar mun buta ba ruwa wannan abu ne na rashin adalci so babu mamaki shi uban yana ganin shi a wajensa menene shi ya saba zuwa ya samu butarsa ba ruwa ya ɗibi ruwa ya zuba shi ko wannan mijin nata yana ganin cewa shi wannan wato bala'in ya zo ya samu butansa ba ruwa kamar a ce gobe za a yi tashin kiyama ne shi bala'i ya gama rikici tashin hankali ya gama haduwa shi a kansa wani ya zo ya samu ba a gyara marmakwancinsa ba a nan za a yi tashin hankali saboda haka kowa da irin abin da ke daga mara hankali to shi ubangiji Allah maɗaukakin sarki abin da baya so shine waɗannan abubuwa guda uku game da hukuncin Allah kar mutum ya yi inkarin hukuncin kar kuma girman kai ya hana shi bin hukuncin Allah sannan kar karanta darajar hukuncin ya hana shi yin hukuncin Allah din biyayya kada ki ji maranki cewa hukunci da Allah ya yi kaza din nan ni ban gamsu da shi ba Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika fam wajen gaskiya da adalci gaskiya wajen labari adalci wajen hukunci duk hukuncin da Allah ya zaltar ya ce ayi kaza to shine hukuncin daidai hukunci na daidai kenan kar ki ji maranki cewa ai hukuncin Allah kaza din nan bai dace da zamanin mu ba saboda akwai waɗanda su suna ganin suna fahimtar cewa hukuncen ubangiji ya fi dacewa ne da zamanin annabta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu wayewar zamani ta kai ga wayewa ta haifar da cewa hukuncin Allah bai dace a dabbaka shi a wannan zamanin ba wannan kuma ba daidai ba ne kuskure ne yana daga cikin abin da ke fitar da mutum daga musulunci ya ji cewa akwai zamanin da hukuncin Allah bai dace da wannan zamanin ba ko da kuwa a ce an zantar da wani hukuncin da ba yanda ya iya dole ya bi wannan hukuncin amma ya ji maransa cewa hukuncin Allah shine wanda ya fi dacewa kamar mu yanzu misali a ƙasar mu Najeriya kundin hukuncin mu ai ba da Qur'ani da Sunna ake amfani ba da me ake amfani ana amfani ne da constitution wannan hukuncin da ke cikin constitution din nan kuma fil aglab hukuncen su yana cin karo da hukuncin Allah yana cin karo da hukuncin Allah so idan ya zama mutum ya kai kara kotu ko an kai karan shi kotu ko wani abu na hukunci ya hada shi da kotu aka yi masa aiki da wannan constitution din sannan sai ya zama hukuncin ya ci karo da hukuncin Allah to in ya ji maransa kika ji maranki cewa dama hukuncin Allah nan zalunci ne wannan constitution din shine baki yanci da adalci, to kin fita a musulunci, kin fita a musulunci, amma ki jimarin ki cewa zaki aiki da wannan hukuncin ne saboda ba yanda kika iya, amma hukuncin Allah shi yafi dacewa. Hukuncin Allah shine daidai, shine Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Duk wanda ya kafirce ma Allah bayan yayi imani, sai Allah ya kawo kalimatul ikrar, abinda Bature ke ce mata interrogative statement, ayi magana kafin a iso kan wannan magana, a shigo da wata magana, to shine Allah sai ya shigo da magana cewa illa man ukriha, sai dai wanda aka tilasta shi dole ba yanda ya iya, amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman, zuciyarsa tana cike da imani, yana ji maransa cewa ba a kyauta ba da aka yi hukunci da wani hukuncin da ba hukuncin Allah ba. Amma walakin man sharaha bil kufri sadra, amma duk wanda ya zama zuciyarsa ta cika da kafirci, yana jin cewa dama hukuncin kafircin nan shi yafi dacewa ba hukuncin Allah ba. Allah ta'ala ya ce fa alaihim ghadabun min Allah, to wannan za su gamu da fushin Allah, walahum azabun alim, kuma suna da azaba, azabun azim, suna da azaba mai girma. Saboda haka in ya zama hukuncin Allah ba za a yi aiki da shi ba, amma kuma mutum baya ji maransa cewa hukuncin Allah bai dace ba, to wannan Bible yake a kansa. Shine Abdullahi ibn Abbas ne yace al-kufru duna al-kufr, kafirci ne amma ba kafirci ba, wato shi karan kanshi hukunci da hukuncin da ba na Allah ba, ayi watsi da na Allah, ayi hukunci da wani hukuncin da ba na Allah ba, shi karan kanshi kafirci ne. Amma kai yanzu ko ke yanzu da babu yanda kika iya, dole da hukuncin kafirci za a miki hukunci, amma kuma ba tare da son zuciyarki ba, ba tare da son ranki ba, to wannan baki cikin kafirci. Amma in kika ji maranki cewa ai yanzu misali a ce ga kotun musulunci nan da za ta yi hukunci da shari'ar musulunci, ga kuma kotun kafirci nan da za ta baki dama ki yi abin da kika ga dama, sai ki ji maranki cewa wannan kotu na musulunci azzalumar kotu ce, ba ta dace da akai mata hukunci ba. Kotun da ya kamata mu je shine wannan kotu na Bature, wanda za a goyi bayana akan duk abin da na dauko, suka fifita hukuncin Allah akan hukuncin wani, to wannan sunanki kafira. Wannan sunanki kafira, in aka zo ana lissafin ina kafiran unguwan nan yake daga hannu, saboda ke kafira ce in block letters kin fita. Saboda haka hukuncin Allah a koyaushe shine yafi dacewa. Kar kuma ki ji maranki cewa ai ke yanzu yar zamani ce, hukuncin Allah na a saka hijabi kafin a fita a rufe jiki yana aiki ne a wancan lokacin da ayar ta sauka, amma yanzu ke tunda kin zo a 21st century, ke kin zo a karni na kaza, ke kin zo a lokacin an kawo wayewa, to ke hukuncin nan bai dace da zamaninki ba, to wannan zai fitar da ke a musulunci, wannan zai fitar da ke a musulunci. Saboda haka wannan shine abinda ake bukata. Na biyu kuma, kar ki ji cewa ke kin fi karfinki aiki da hukuncin Allah. Akwai waɗanda da yawa girman kai ne yake hana su aiki da hukuncin Allah. In an zaunar da ita an karanta mata aya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhina wa kana Allahu ghafurar rahima. In an karanta mata ayan Al-Qur'ani, Allah ya ce ma annabi ka fada ma duk wata mace mai imani in za ta fita ta sake hijabin ta daga sama har ƙasa ya rufe jikinta. Ta gamsu ayan nan ayar Al-Qur'ani ce, amma ba za ta yi aiki da shi ba. Me ya jawo mata wannan? Girman kai, jin cewa na fi ƙarfi na wuce, jin cewa na fi ƙarfi na wuce haka. Wasu ma har za ta buɗe baki ta ce mukan sai dai Allah ya shirya, amma mun yi nisa ba mu jinkira. Ita wai ta yi nisa, ita ba ta jinkira, ni sai dai shiryan Allah. Ko kuma ya zama hukuncin Allah kina karanta shi a idonki, to wannan kuma shine babban masifa, shine kijimarinki cewa din kawai nayi kaza, din kawai na fita ba hijabi, sai me din na fisa turare kawai me a ciki, kawai din nayi kaza. Ki karanta girman laifin a idonki. To ka'ida kuma ita ce laifi yana girma ne gwargwadon wanda aka yi ma laifin. Yanzu misali, in aka ce ga wani dan makwabcinku nan ya yi ma wansa mari bakwai, ai za ku ga cewa ka wane ya ci kamar albarka, haka ne ko? Sai aka zo aka ce muku to ga wani can ya yi ma babansa mari daya, yanzu waye mara albarka cikin su? Wanda ya maru wan samari bakwai ko wanda ya baban samari daya? Wanda ya baban samari daya shi ba wannan mari daya yayi, wannan kuma shi me yayi? Mari bakwai yayi. Amma girman laifin mai mari daya fi mai mari bakwai, saboda me? Girman wanda aka mara din. Saboda girman wanda aka mara din. To haka ake bukata, ba girman laifin ake dubawa ba, girman Allah da ake ma laifin shi ake dubawa. Ba a duba girman laifi. Har ki ce laifi din nayi kaza, din nayi kaza, ki duba girman Allah ba girman laifin ba. Ce me a ciki din kawai biki ba ake yi? Din mun sa idan mun sa gele mun sa ba tsatsin kaya, sai me? To kin raina Allah kenan. Kin raina Ubangijin kenan. To hukuncin Allah ba a yi mishi haka, ba a raina hukuncin Allah, saboda akwai hukuncin da zaki ganshi ke watahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim, ke kina ganin ai ba wani abu bane, amma a wajen Allah laifi ne mai girma, laifi ne mai girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kashe dunku kar ku dinga raina laifuffuka, saboda kun ga kananun laifin nan da kuke gani. Manzo Allah yace kamar mutane ne suka yi tafiya, suna so su yi girki babu itace, sai aka ce kowa ya bazama cikin dajin nan ya je ya nemo itace, wannan ya kawo ɗan kirare guda ɗaya, wannan ya kawo ɗaya, wannan ya kawo ɗaya, wannan ya kawo ɗaya, su 20 ko su 10 idan suka hada itacen da suka samu, kowa ya samu ɗaya, sai a tada me? Sai a tada murhu. Amma in kowa ya ce bari ya je nashi guda ɗayan nan da ya samu, shi kadai zai yi amfani da shi, girkin zai yi? Ba zai yi ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka kananan laifuffuka suke, da kadan da kadan da kadan da kadan, sai su taru sai su zama manyan laifuffuka, sai su halakar da mutum, sai su halaka mutum. Balle da yawan mata abinda za ta gaya maka kenan, na dan wuni ɗaya ne kawai, is just for a while, na lokaci ne kadan, ba wani abu bane, ba komai. Biki ne fa kawai za a yi. Wata sai ta ce kai ka cika takurawa don Allah na dan wuni ɗayan kawai, kinga in mala'ika suka zo yazo jibganki, sai ki ce masa kai ka cika duka na dan wuni ɗayan kawai da nayi? Sai ki bashi wannan amsar. Amma ce maka wai na wuni ɗaya ne kawai, saboda an raina hukuncin Allah, ta manta cewa shi ma jahannama sau ɗaya ake shiga. Duk wanda ganshi a jahannama, duk wanda kika ganta a jahannama da wacce za ta yi shekara 500 da mai shekara miliyan, don in kaldi na fiye abada, wallahi duk shiga ɗaya ne, ba wanda zai shiga ya fito ya koma, duk shiga ɗaya ne. Saboda kan kin ce na wuni ɗaya ne, to ita ma jahannaman shiga ɗaya ake mata. Taka ba a raina laifi, a dinga ganin cewa ai laifin ba wani abu bane, ballantana har a kai ga saboda rashin ganin kimar laifi, har ki koma ki taimaki wasu akan saba ma Allah, ki taimaki wani akan wasu akan laifi, wasu har iyayen ma. Muna gani kwanakin baya a lokacin da Hizba ta Kano, Allah ya saka wa Malam Aminu Daurawa da alkhairi, a lokacin da suka fara aikin tsaftace garin Kano da kama mata masu yada badala a social media, akwai tafi tsarin riya wanda ba sai na faɗi sunanta ba, na san duk kun gane ta. A lokacin da aka kamo ta, aka ce za a je a gwada kwakwalwanta ko tana da hankali, me ya faru? Wata ce ta fito ta yi bayani, wai yarta ba mahaukaciya ba ce, wai yarta ba mahaukaciya ba ce, a daina kiran yarta da mahaukaciya. Kenan me? tana da goyon bayan uwa akan wannan aiki, tana da goyon bayan uwa akan wannan aiki. So yanzu uwarta ce mai goya mata baya, shi kuma malam shine mai so ta zama mutumiyar kirki. Shi yasa idan Allah ya so ya jarrabe ka, Allah ya ji kan Malam Jafar Mahmud Adam, ya ce in Allah ya so ya jarrabe ka sai ya sa maka son a yi daidai, sai kuma ya kawo ka Najeriya ya ajiye ka. In Allah yana so ya jarrabe ka sai ya sa maka a zuciyarka kana son a yi daidai, sai kuma ya kawo ka ya ajiye ka a Najeriya. A kowane bangare in ka shiga sai ranka ya ɓaci, har masallaci sai an yi rigima da kai. Inde kana so a yi daidai a ƙasar nan, kana so a yi daidai, har a masallaci sai an yi rigima da kai, Mun taɓa zama mitin na wani kwamitin masallaci, ana ce ga abin da ya kamata a yi, sai wani shi ya ɗaga hannu, wai wannan tsarin da za a yi bai dace ba, shi ga tsarin da ya gani ana yi a Kudu a Obajana shi ne abin da yake so a yi a nan. Mu muna nan Bauchi, ya tafi can wajen Yarbawa da Inyamurai, wanda in ka kalle su baka gane mai addini da mara addini a mafiya yawan lokuta. Ya ɗauko tsarin, ba damuwansa daidai ko ba daidai ba, abin da ya hango ana yi a Obajana, to shi ne yake so a yi a nan, a cikin masallaci a ɗakin Allah. To wannan cikin kwamitin masallaci kenan. Kana so a yi mai kyau, sai an yi rigima da kai. A makarantar Islamiyya, in ka ce kana so a yi mai kyau, sai an yi rigima da kai. Hatta ɗalibai a makaranta, in ka ce kana so dole sai sun yi mai kyau, sai sun yi rigima da kai. In ka yi rigima da su, sai an soke ka. Wata yanzu tana shawo wankan gyalenta, tana hangen Malam Umar daga can nesa. Kai, fada ma ba mu gamu da shi ba, ta ta juya inda zai zo ya yi fada, shi Malam Umar wallahi ya cika sa ido, ya cika bin diddigi, kaza da kaza. Wani lokacin ba shi bai ganta ba, tsarguwa ce kawai, saboda mai laifi baya taba zama lafiya a cikin zuciyarsa, kullum yana cikin tsarguwa. To saboda haka duk inda mutum ya ce yana so a yi mai kyau, a yanzu sai an yi rigima da shi. Yanzu hatta makarantunmu na hadda, galibi makarantunmu na hadda, ko malami ne ya ce yana so a tsaya ɗalibai kafin a yaye su sai sun yi hadda mai kyau, da iyayen da ɗaliban sai sun yi rigima da shi. Shi yasa yanzu duk inda aka je saukan karatu, yana da wahala ka saman yanzu inda za a je saukan karatu a kira ɗalibai goma su yi karatu, baka same su dukkaninsu da kurakurai na harufa da gyaran karatu ba, yana da bakar wahala. A samu ɗalibi ɗaya da zai yi karatu mai kyau pes, yana da wahala. Wasu ɗaliban in ka ga inda za su ɗauko ayan Qur'ani daga sama su cakota da kai su yi ƙasa da ita, sai ka sha mamaki. Abin mamaki, abin tsoro shine a cikin waɗannan ɗaliban, wannan da aka sa su yi karatu, wai an duba cikin ɗan saukan ne, sai aka zaɓo zakakurai, sai aka ɗebi watanni ana musu training, suna rehearsal, suna duba shafukan da za su yi, su zo a gyara musu, suka zo gaban jama'a suna wannan ɓaɓatu. To aka ce a nemo daƙiƙin aji kuma ba. Shi kuma daƙiƙin cikin ajin ya zai kasance. To wannan ka gama da ɗalibai kenan, su karan kansu malaman yanzu masu koyarwa a Islamiyya akwai gyara a cikinsu. Wallahi satin da ya wuce akwai wata makaranta, ina tsammanin ranar Asabar ko Lahadi cikin biyun nan, ranar Asabar akwai wata makaranta da na je yi ma wata walimar aure, ya shiga na samu wani malami yana ƙari ayoyin Qur'anin nan, yanda yake kwaci basu yana gauraya su, ga Al-Qur'anin nan a gabansa, amma karatun shi irin wani wanda ya fara zuwa islamiyyar nan daga baya yaji ba zai iya jurewa ba ya gudu daga baya kuma ya dawo ya zo koyarwa karatun bakin ji shi shine malamin mai ƙare karatun sa babu kenji bakin ji gaba daya ka kasa gane wannan larabci yake yi kai ke karantawa ne kan ko kuma yarbanci ne babu dadin ji haka yana kalle shi daga shi malamin wai neutral ne irin mai shiga kowane aji yayi kari ne yana mu wannan kari wayannan suna jiran sai zo ya musu kari su ma yanzu waɗannan su ma a haka za a yaye su idan an yaye su su ma kuma a ba su ajin kannan su su koyar da su haka ake tafiya yanzu yanzu to kana ce a gyara to su ma malaman islamiyyan za ka yi rigima da su su ma za ka yi rigima da su ba a san gyara ba a san gyara amma wannan kana jin karatun shi wannan za ka gane wallahi kamata ya amai da shi aji a fara koya masa alif bil fataha a ba un bil fataha ba a fara koya masa a haka wanda ga qur'ani nan a gaban shi qur'ani da wasali kana canza wasula ai ya kamata amai da kayaji a koya ma hada baki ya kamata Allah ya kiyaye Allah ya shirya mu saboda haka mutum shi ya yi kokari ya zama duk abinda Allah ya zantar na hukunci baya inkari baya yi hukuncin girman kai ba kuma ya raina hukuncin Allah fa inna zalika kulluhu munafin li husnil khulqi ma Allah azza wa jalla domin duka waɗannan abubuwan da inkarin hukuncin Allah da kuma a yin girman kai ma bin hukuncin Allah da kuma raina hukuncin Allah yana kore kyautata mu'amalar ɗabi'a tsakanin mutum da Allah malam yace misalun ala zalika misali akan haka shine as-sawm azumi misali akan haka shine azumi as-sawm la shakka annahu shaqqun ala nufus malam yace azumi ba shakka ba kokonto cewa azumi yana da wahala akan zuciya azumi ibada ce mai nauyi li'anna al-insana yatruku fihi al-ma'luf mana yace saboda dan adam in zai yi azumi to sai ya bar abinda aka hada zuciyarsa da shi min ta'amin wa sharabin wa nikah na abinci da abin sha da aure Allah shi ya dabi'antar da mutum a zuciyarsa yana son abinci yana son abin sha yana kuma son aure yana da sha'awa a jikinsa to amma sai aka ce azumi sai aka ce a bar duka waɗannan abubuwan tunda mutum ba zai rayu bai ci ba ba zai rayu bai sha ba ba zai rayu bai ba tare da aure ba to aka ce waɗannan abubuwa guda uku wanda ke ga abincin nan yana kallo ga kuma yunwan yana ji ga ruwan nan yana kallo ga kuma kishin ruwan nan yana ji ga matan nan ga mijin ga kuma sha'awan nan a jikinsa sai aka ce wannan abubuwan guda ukun duka an haramta musu a wannan lokacin kai wannan ibada akwai nauyi mai iya sauke ta sai mai tsoron Allah mai iya sauke ta sai mai tsoron Allah shi yasa Allah da kansa yace ladan azumi ba mala'iku ke rubuta shi ba ni ke rubuta shi saboda duk duniya ba wanda ya san hakikanin mai azumi da gaske in ba Allah ba zamu iya zuwa nan a ce dukan mu dai ana Ramadan kawai duk wanda ka gan shi baligi mai hankali a tunaninka mai yana azumi amma da gaske yana azumin bai karya ba wallahi ba wanda ya sani in ba Allah ba iya abinda za ka iya sani shi ne kai kanka amma shi wannan abokina da muke tare da shi yaushe nake da tabbacin cewa mun rabu da shi ya shiga gida bai ci abinci ba yaushe yake da tabbacin cewa da na shiga gida ban ci abinci ba ba wanda ya san mai azumi na hakikani in ba Allah ba shi yasa shi azumi ba a mai riya ba a riya azumi duk wanda zai yi riya a azumi to tsiyensa ya kai makura a ce ya karar da yunwan nan naunin nan da kishirwan nan karan kata kaf amma ba damuwansa Allah ya bashi lada ba damuwansa wasu su gani su yaba wannan ya kai matsiyaci wannan ya kai matsiyaci azumi ba a mai riya dama in ma na farilla ne kowa yana yi amma kuma na nafila ne ko ba dan Allah ba yunwa kadai ta isa ta sa in ba dan Allah kake ba dole ka hakura dole ka hakura to azumi ibada ce mai nauyi wa hadha amrun shaqqun 'alal insani a ce mutun ya bar cin sa da shan sa da sha'awan sa mutun yana da abu ne mai nauyi akan mutun musamman ma ciye ciye ai ba wanda aka raba shi da ciye ciye an raba shi da abin da ransa yake so kamar mace karabin mata da ciye ciye yayi aiki ne ko malami ne kai a aji ka tsayu akan ƴan mata kar su yi ciye ciye a aji ba karamin aiki bane na karamin aiki bane bayan karin kumallo a gida za kuma ta kullu wani awara da suya da hanjin ligidi da faran kasa a hado da shido a tawo wai zaman baya dadi sai ana tauna yana cikin siffan dalibi kuma dalibi na ilimi baya yawan tauna saboda yawan tauna yana kashe kwakwalwa ci 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 tauna 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 yana kashe kwakwalwa yana rage kaifin kwakwalwa dalibi baya yawan ciyece Dr. Mustafa Murad a littafinsa kaifa tahfizul Qur'an yace yana cikin abin da ke taimakon mutum a hadda yace akwai qillatul akl karanta ci yace bi aklin fil yawmi marratan aw marratayn ya ishi dalibi a wuni yace abinci sau ɗaya ko sau biyu ya ishe shi ya ishe shi amma kaga bayan an gama karyawa a gida za kuma a ɗauko wani abincin a kula ta da shi wannan na karfe goma ne in makarantar muni ne tana jira karfe ɗaya ko sha biyu za a kawo abinci daga gida in an tashi karfe hudu an koma akwai na yamma in an zo bayan magariba za a ɗaura wata kan ta yi bacci sai ta ji ta da nauyi tukunna aba akara makillan ina ma haddacin qur'ani kina zama a gaban kwano so bakwai a wuni wallahi ya miki yawa yayi yawa ballanta na yanzu kan a yanayin rayuwa kada yayi sai sa karanta ci yayi tamuwa ko Allah ya raba mu da tamuwa saboda haka amma kaga a ce yanzu a raba ki da wannan ciyeciyen yanzu kina kallo zaki wuce shago ga roban cincin nan kina kallo amma ba daman saya ana azumi haka zaki hakuri ai azumi babban ibada ne azumi abu ne mai kyau azumi abu ne wanda yake mai nauyi mai nauyi saboda haka kaga in an raba mutum da ci da ciye ciye ai an raba shi da abin da ransa yake so wani lokacin mutum ko da bai jin yunwa ko da bai yunwa yake ji ba dabi'arsa ce ta yi ga kaza ya ce ina so in saya in ci sai banza sai wofi ina so in saya in ci haka mutane suke wani ma yana jin yunwa amma zai ga kayan kwadayi sai je neman kayan kwadayi wani lokaci na taba samun wata daliba a makaranta tana zuwa daga nesa sai ta zo ta same ni wata yar karama hakan nan ta dan fara girma ta yi tagumi ta fara kuka ba kawo mata abinci ba tana jin yunwa sai muka bata kuɗi ta je ta siyo abinci wallahi ina zaune ina kallon ta sai na ganta da kunshin kifi sai na ganta da kunshin kifi zai ce mata ke me yake ka siyo wai kifi ta siyo shine abincin sai ta yi shiru wato dai a ƙoshe take amma ciye ciyen da ta saba ne bata samu ba ba zo ba daga gidansu balle a bata kuɗin kashewa tun da yanzu ta samu na cin kifi za a yi karatu da kyau shi ko karatu ga ɗalibi ai ya fi daɗin yana jin yunwa haka karatu ya fi shiga ya zauna a ƙwaƙwalwar mutum yana jin yunwa me yasa karatun alƙur'ani yake shiga jiki a lokacin ramadan saboda me babu ci ba tunanin ciye ciye amma ka'ida ce man akala kathiran nama kathiran duk wanda ya ci da yawa bacci zai yi a ko ina ne ko makarantar boko ko hadda ko islamiya a ko ina ne in an binciki wanda yafi kowa dakikance aji yafi kowa bacci aji wanda yafi kowa bacci aji nan ko in an binciki gidansu wallahi yafi kowa ci saboda haka da kati da yawa kina ci da yawa sai bacci daga kin yi bacci da yawa kuma man nama kasiran jahila kasiran in baccin mutun yayi yawa kuma zai jahilci abubuwa da yawa Malam yace walakinnal mu'mina hasanul khuluqi ma Allah sai dai mu'mini yana da kyakkyawan dabi'a tsakanin shi da Allah azza wa jal yaqbalu hadha at-taklif aw bi ibaratin ukhra yaqbalu hadha at-tashrif yaqbalu hadha at-taklif malam yace zai karbi wannan nauyin da Allah ya daura masa aw bi ibaratin ukhra ko kuma kai amfani da wata kalma kace yaqbalu hadha at-tashrif zai karbi wannan girmamawan da Allah ya masa duk ba nauyi bane ba wahala bace mecece girmamawa ce girmamawa ce ta yaya ibada ta zama girmamawa wai shine Allah ya zabe ki cikin waɗanda suke kiran sunansa suna komawa zuwa gare shi wannan girmamawa ce kar ki dauka wai cewa wai wahala ce a'a girmamawa ce Allah ne ya ga dama ya girmama ki yayi ki ma a musulma wacce zaki saurari ayoyin Allah Allah ya ce miki ki saka hijabi ki saka ke Allah ya girmama ke Allah ya girmama inda Allah ya so inda Allah ya ga dama wallahi da akuya zai yi ki ba karshen bayyana tsareci ba kenan in an ce ki sa hijabi kin ki sakawa inda Allah ya so sai ya yi ki a akuya akuya tana saka dan kamfai ne tana saka dogon riga ne tana saka abaya ne ba ta sakawa ashe role model ɗinki kenan akuya to inda Allah ya so sai ya yi ki a wannan akuya amma sai ya yi ki da hankali sai ce kuma karki siffanta da siffar akuya sai zai koma kika ce ma Allah a'a halitta ta ce dai kawai ta babbanta ta akuya amma hankalin mu daya ai iman hankalin ku daya wayarki in zaki fita sai ki sa mata jacket ki rufe ta gaba da baya ki sa ta a cikin jaka sai kuma sai ki fita jikinki babu jacket babu wani ko ba a jikinki wai mai kenan kike nufi wai wayan 90 wayan 50 70 tafi ki tsada Allah ya shirye ki fa hadhihi ni'matu min Allah azza wa jalla fil haqiqa malam yace wannan ni'ima ce daga wajen Allah a haqiqa fal mu'minu yaqbalu hadhihi ni'ma allati fi surati taklifin wannan ni'imar da Allah ya ma mu'mini wanda za a ganta kamar nauyi ne da wahala mu'mini yana karbanta bin shirahi sadri yana karbanta da yalwan zuciya wadu ma'anina da nutsuwa watattasi'u laha nafsuhu sannan zuciyarsa tana wato ainifin tana wato samun yalwa ya karbe ta fatajiduhu yasumul ayyama tawila fi zamanil harri shadid malam ce zaka same shi yana azumtan kwanaki masu tsawo wuni mai tsawo a lokaci wanda yake na tsananin zafi ga zafi ga tsayin wuni amma duk da haka mu'mini yana azumi mu duba mu ga galibi azumi yana zuwa mana ne a lokacin da ake cewa long day short night daren bai da tsawo amma wunin fa yana da tsawo wani sai a dawo asuba ki je ki kwanta baccin ki ki gama sharan baccin ki ji cewa kin ga jikin miki sai ki ga 8 saura fata akwai sauran lokaci kenan amma dare fa ana dan fara tadi an yi tarawihi furfurfur 12 da rabi shikenan to amma duk da haka mu'mini a haka yake azumi wa huwa bidhalika radin munsharih as-sadr duk da haka zaka samu mu'mini yana mai yalda da kaddaran Allah nan yana mai yalwata zuciyarsa zuciyarsa tana cikin yalwa baya jin kansa cikin kunci li'annahu yuhsinu al-khuluqa ma'a rabbihi saboda yana kyautata mu'amala da ubangijinsa lakinna sayyi al-khuluq sai dai mai mummunan ɗabi'a ma Allah tare da Allah mai mummunan ɗabi'a ma Allah yuqabilu misla hadhihi al-ibadati bi-dhajri wal-karahiya yana fuskantar irin wannan ibadar da ki da kuncin zuciya da jin cewa an takura mai ana wahala shi walaula annahu yakhsha min amri la tuhmadu uqba malam yace zaka samu shi wanda bai san waye Allah ba yana munana zato ma Allah yana munana mu'amala da Allah in ba din yana jin tsoron karshen al'amarin sa kar ya yi muni ba lakana la yaltazimu bi siyam mallan yace da zaka iya samun shi ma ba zai azumi ba ba din yana tsoron in bai azumin nan ba akwai rigima ba ya ba zai azumin ba wani zai yi azumin ne iya abin da yake yi kawai shine din kawai dai yana gaje yana tunanin kar ya mutu ya je shiga wuta kawai iya dalilin da zai sa ya azumi kenan amma ba wai din yana jin dadi ba ibada kuma in kana so ka mori mori ka dandane roman ibada ana so kai ibada ne da fuffuke biyu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba bainal khawfi war raja' ya zama ibadar ki da kike yi kina kwadayin samun rahmar Allah kina kuma tsoron azabar Allah tsoron azabar Allah shi zai hana ki saba ma Allah kwadayin samun rahmar Allah kuma shi zai sa duk nauyin ibadar da Allah ya daura miki ba za ki ji nauyin sa ba saboda kina shauki na haduwa da rahmar Allah kina shaukin haduwa da rahmar Allah wai me yasa idan mutum ya shiga makarantar boko ko higher institution zaki ce kina so ki karanta medicine ko pharmacy sai a ce miki ai wannan course din akwai wahala amma sai ki ji maranki dai skill dai shi kike so saboda me yasa saboda kina ganin cewa wannan course din course ne mai tsada da za a neme shi kuma zaki samu romo mai gwabi bayan kin gama haka ne to na kuma ga ibadar Allah ashe ibadar Allah shi yafi kamata ki hangi sakamakon da zaki samu akai kar ki hangi wahala kar ki hangi wahala kuma ibadar Allah sakamakon da ke wajen Allah ai shine mai tabbas ai shine mai tabbas amma karatun boko fa yana da tabbas nawa ne suka yi karatun bokon kuma suka kare a sai da mangwaro wa wilbaru nawa musamman ma ga mace galibi zaki kaba karatun bokon ki ne kin gama gaba dai appointment dinki shine dakin miji shine appointment dinki salarinki shine kudin cefananki kullum to wannan fa ta auna arziki kenan wannan ta auna arziki in bata kare a kwadoro ba wannan ita ta auna arziki to balle aka ce Allah shi zai baki lada ai bai kamata ki wasa da shi ba bai dace ba bai kamata ba saboda haka wannan misali na farko kenan da mallan ya kawo amma saboda kurewar lokaci za mu dakata akan shi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da sai na gaba sai mu shiga misali na biyu akan sallah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace duk abin da yake na ibada ne muna roƙon Allah din nauyin sa Allah ta'ala ya takaita mana nauyin sa ya cire mana ganin nauyin sa a cikin zukatanmu akwai wannan littafi na akhlaqu hamalatil qur'an wanda yake bayani akan dabi'un makaranta alqur'ani na so a ce mu yi kokari akalla ya zama darasin da muke na makarimul akhlaq muna takaita shi mu samu ko minti 10 muna karanta shi wannan littafi saboda fa'idan su wa'annan daliban hadda da malaman su ke sako su zo saurari darasi ya kamata su ma su samu fa'ida da take da alaka da abin da suke karantawa insha Allah ta'ala amma saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala zamu bashi sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu yi kokari mu zama muna dan karanta wani abu akan yadda ya kamata dalibin Qur'ani ya kasance ba wai ƙara lokacin karatun zamu yi ba lokacin da muke karatu ne zamu rage shi sai mu bada aron shi mashi wannan littafin zuwa inda zamu kai karshen shi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ya mana albarka Allah ya sanya mu cikin makaranta littafin sa ya sanya mu cikin mahaddata littafin sa ya sanya mu cikin waɗanda alqur'ani zai zama hujja a gare su ba hujja akan su ba Allah ya mana albarka ya albarkaci rayuwar mu ya biya mana buƙatunmu na alkhairi masu iyaye Allah ya ma'ayan su albarka Allah ya tayar da su tayarwa ta musulunci masu mazaje Allah ya mazajen su albarka Allah ya ba su ikon ciyar da su halal abinda suka fita nema na arziki Allah ya azurta su da halal mai albarka mata Allah ya ba su ikon yi wa mazajen su biyayya gidajen mu Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka zaunar da su lafiya inda ake samun rashin jituwa tsakanin mata da miji inda matan ke da laifi Allah ka ganar da ita ka shiryar da ita inda mijin ke da laifi Allah ka ganar da shi ka shiryar da shi inda yaya ake samun matsalan tarbiyyansu Allah ka shirya yaya Allah ka shirya su Allah ka kintsa su wadanda suke neman aure cikin mata Allah ka ba su mazaji na gari Allah ka hada su da mazaji na gari mazajin albarka wadanda suke neman aure cikin maza Allah ka ba su mata na gari masu tsoron Allah Allah ka albarkaci rayuwar mu baki daya Allah muna roƙonka ƴan uwan mu da suka fara jarabawa na niku muna roƙonka ya Allah ka ba su nasara Allah ka ba su sa'a Allah ka sa su ga sakamako mai kyau Allah ka sa kuma sakamakon su ya amfane su ya amfani iyayensu ya amfani addinin mu na musulunci sauran waɗanda suke jarabawoyi daban-daban a matakai daban-daban a cikin gari da wajen gari a cikin ƙasa da wajen ƙasa muna roƙonka ya Allah ka ba mu kowa nasara Allah ka ba mu kowa sa'a Allah ka sa albarka a cikin duk abubuwan da muke karantawa Allah kai mana albarka baki daya ya Allah muna roƙonka ƴan uwan mu mata waɗanda suka kame kansu suka tsare mutuncin su a cikin gidajen su suka bi dokokinka basu ballagazantar da kansu ba suna fatan samun rahamarka Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka kawo musu mazaje har cikin gidajen su ka kawo musu mazaje na gari har cikin gidajen su waɗanda suka tallata kansu akan titi in masu shiruwa ne Allah ka shirya su in ba za su shiru ba Allah ka bar su da arewa 24 Allah ka bar su da arewa 24 in ba su shiru ba Allah ka hada su da su Allah kai mana albarka baki daya sun dauki shawaran mata a yau sun ki su bi dokokinka Allah ka hada su da maza a yau kai mana albarka ya Allah amma an da su shiru Allah ya shirye su sun yi ga fara fadai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد sai kuma sati mai zuwa yana da kyau ayi kokari mu zama mun hallara akan lokaci koda mutum biyu muka samu za mu fara karatu da su so ba daidai bane a ce kuma an zo sai an jira tukunna kafin waɗanda za su saurari karatu su iso Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته